نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بيانك يا إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام.
barka mu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin gullaga da ke na cikin garin Bauchi a jihar Bauchi. A wannan yammaci na Lahadi, yau muna 5 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1447, wanda kuma ya zo daidai da 22 ga watan 2 miladiya ta 2026. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, da muna cikin tafsirin suratul nur, da mun fara tafsirin ayatul hadisatul if, ayoyin da suke magana akan gangiyar ƙarya da aka yi wa Aisha radiyallahu ta'ala anha. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم.
الله سبحانه وتعالى إن الذين جاءوا بالإثم عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم. Allah ce lalle waɗanda suka zo da kakangiyar ƙarya, usbatun minkum, wata jama'a ce daga cikin ku, la tahsabuhu sharra lakum, kada ku yi tsammaninsa sharri ne gare ku, bal huwa khairun lakum, alkhairi ne gare ku, bi kulli imrin minhum ma iktasaba min al-ithm, kowane mutum daga cikinsu yana da sakamakon abin da ya aikata na zalimi. والذي تولى كبره منهم وانتهما يجب ان شيء غبا نفذ ونلا بال daga cikin su له عذاب عظيم الى ذا عذاب كبير. muna cikin bayanin sababin saukar wadannan ayoyi, kamar yadda da na Aisha radiyallahu ta'ala anha tarwaito, kuma kamar yadda aka sani cewa shi alqur'ani ya sauka bisa wasu munasabat, wasu dalilai da suka sa Allah subhanahu wa ta'ala kan saukar da wasu ayoyi domin bayanin hukuncin abin da ya faru. Kamar yadda muka gani a ayoyin da suka gabata, ayoyin bayani, mun ji hadisin Abdullahi ibn Abbas da Sahal ibn Sa'ad, wanda suka yi mana bayanin sababin da ya sa Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da hukuncin bayani. Sannan muka shigo wannan kissa tana da Aisha radiyallahu ta'ala anha, da mummunan abin da ya faru gare ta, wanda munafikai bisa jagorancin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul suka ɗauki ragamar yaɗawa na gangiyar ƙarya da suka yi wa Aisha radiyallahu ta'ala anha da ƙazafin da suka yi mata, tare da sahabi Safwan ibn Mu'attal. To, kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ba da labarin abin da ya faru tun daga farkonsa har ƙarshe, kuma shi ne muke karantawa domin ya zanto ayoyin da za mu shiga ma'anarsu za ta fito fili yayin da ka ji dalilin saukar waɗannan ayoyi. Wannan shi ne hikimar mutum ya ji menene sababin saukar aya, domin wannan shi zai bayyana masa, ya fito masa da ma'anar ayar ƙarara, ya gane kuma abin da take ɗauke da shi na hikimomi da hukunce-hukunce. Mun zaɓi mu ambaci wannan ƙissa kamar yadda Aisha radiyallahu ta'ala anha, wanda ita ce sahibatul ƙissa, ita ce abin ya faru gare ta, ta ba da labari daga farkon abin har zuwa ƙarshensa,
mun zabu mu yi haka saboda da haka ne hikimomin da suke cikin ayar za su bayyana. Idan baka ji labarin daga farkon sa har ƙarshen sa ba, to ba za ka iya tafsirin ayoyin yadda ya kamata ba. Shi yasa ina mamakin yadda dan kalakatu zai iya tafsirin waɗannan ayoyi tunda shi bai yarda da dukkan wani bayani da sahabbai ko da dukkan wani bayani da Annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa suka yi ba. Saboda haka kaga ita wannan ayar in ya zo ban san ya zai fassara ta ba, saboda ita dai wannan kissar banda wannan surar suratul nur a daidai wannan wurin ba ta kuma maimaituwa ba a wani wuri. Bare ka ce a wani wurin za a yi maka bayanin yadda wannan abin ya faru. Allah dai ya ce lalle waɗanda suka zo da kagaggiyar ƙarya wata su jama'a ne daga cikinku. Su wane ne waɗanda suka zo da kagaggiyar ƙaryar nan? Dan kalakato ba zai samu wannan bayanin a cikin Alkur'ani ba. Wace ƙarya ce suka kago? Ba zai iya samun bayanin wannan a cikin Alkur'anin ba. Sannan wa aka yi wa ƙaryar? Shi ma ba zai samu bayanin a cikin Alkur'ani ba. Sannan allazi tawalla kibarahu minhum, da Allah ya faɗa, shi ma ba zai iya samun wane ne ya zubinci kwaza wannan labarin, shi ma ba zai samu bayanin sa a cikin Alkur'ani ba. Don haka ba zai samu wato kyakkyawar fassara ta wannan ayar ba, sai dai ya shigar da san zuciyarsa kawai, kawai sai dai ya tadirkaniyarsa a cikin ayoyin yana ta faɗar abin da ransa yake so. To alhamdulillahi, mun gode wa Allah da ni'imar musulunci da ni'imar sunna da Allah subhanahu wa ta'ala ya ɗora mu a kanta, wanda komai ya zanto a gare mu fili a fili ƙarara, kamar yadda Annabi ya ce taraktukum ala mahajjatin bayda layliha ka nahariha, na bar ku akan hanyar da take fara ƙal daranta kamar rana yake. Saboda haka babu wani abu a cikin kwana ko a ɓoye da yake ɓoye musulunci bai yi bayaninsa ba. A jiya mun tsaya a inda Annabi sallallahu alaihi wa sallama ya hau minbari ya kira sahabbansa cewa wane ne zai masa hanzari game da mutumin da ya cutar da shi akan iyalansa, wanda cutarsa har ta kai kan iyalansa, yana nufin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul. Nabi ya ce man ya'zuruni fi rajulin balaga azahu fi ahli, waye zai yanke zai wato yi min hanzari akan mutumin da cutarwarsa ta kai hakkan iyalaina, yana nufin Aisha radiyallahu ta'ala anha. Yake Annabi sallallahu alaihi wasallama ya rantsuwa ya ce na rantse da Allah babu wani abu da na sani game da iyalaina sai alkhairi, ba wani abin da na gani ko na sani game da iyalaina sai alkhairi. Kuma ya ba da kyakkyawar shaida a kan Safwan ibn al-Mu'attal wanda suke zargi da Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha, ya ce sun kawo sunan wani mutum, zakaru rajulan ma'alimtu alaihi illa khairan wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma'i, sun kawo maganar wani mutum wanda ni ya sani na da shi ban san wani abu tare da shi ba sai alkhairi. Wannan ba karamar shaida ce wannan bawan Allah ya samu ba. Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce bai san wani abu tare da kai ba sai alkhairi, babu shakka wannan ba karamar shaida bace da mutum zai alfahari da ita a rayuwarsa. Yace kuma bai taba shiga gidana ba sai tare da ni, saboda haka ba wani ne da yake sadaduwa ya shiga gidana ba ba tare da ni ba. To a lokacin ne Sa'ad ibn Mu'adh wanda shi ne shugaban kabilar Al-Aws, wadanda muka ce kabilu ne guda biyu manya-manya cikin kabilun Larabawa na Madina, Al-Aws da Al-Khazraj, wadannan kabilu kafin zuwan Annabi sallallahu alaihi wa sallama sun kasance ba sa ga miciji da juna, fadace-fadace ne da yaƙe-yaƙe a tsakaninsu. Kuma Yahudawa da suke Madina a lokacin su ne suke ƙara rura wutar yaƙin a tsakaninsu, da sun ga wutar za ta lafa shikenan sai su ƙara rura ta ba don komai ba, saboda su mamaye tattalin arzikin garin Madina da zamana suna sayar ma da waɗannan mutane, waɗannan Larabawan makamai suna faɗa a junansu, su kuma suna kwashe arzikin da zanto su ke da shugabanci. To zuwa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ya haɗa kansu da shi, wallazi ayyadaka binasrihi wa bilmu'minina وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. الله يحدث كان زكاة تنسو سكا زمو يوم وانجونا وانددا سنكا سنتيباسا قامتش جيدا جونا. توسي سعد بن معاذ وانشين شوقبان كبير الأوس يميك زيه يتي يا رسول الله أنا أعذرك منه إن كان من الأوس ضربنا عنقه وإن كان من إخواننا الخزرج أمرتنا ففعلنا أمرك. يا رسول الله ني زمك هنزلي قمدشي إذن دقا تكين يوم مني واتو إن دقا تكين قبيلا مني واتو دقا تكين قبيلا أوس يكي شيوا نمو تمن يكي توتن دكي تزامو في اللي مسا كنسا إذن قوا دقا تكين يوم مني خزرج to kawai ka ba mu umarni kaga aiki da cikawa. To ran take sai kabilanci sai ya motsawa Sa'd ibn Ubada wanda shine shugaban kabilar Khazraj. Shi wannan mutum Abdullah ibn Ubay ibn Salul daga kabilar Khazraj yake. Jin cewa Sa'd ibn Mu'adh ya ce idan daga cikin ƴan uwan mu ne Khazraj ka ba mu umarni kaga aiki da cikawa. Sai wannan ya motsa wato wutar kabilanci da take cikin Sa'd ibn Mu'adh Sa'd ibn Ubada sai ya miƙe tsaye. Aisha tace wa kana rajulan salihan walakin ishtahalathu alhadiyya, tace shi Sa'd ibn Ubada din da mutumin kirki ne dan kada wani ya ji wannan ya dauka ko ba mutumin kirki bane, mutum ne na kirki, rajul ne salih, amma kishin kabilar sa ne ya tuko shi ya zaburo da shi har ya faɗi abin da bai dace ba. Sai ya ce wa Sa'd ibn Mu'adh kadhabta la'amrullahi la taqtuluhu wa lan taqdira ala qatli, yace na rantse da Allah ƙarya kake ba za ka iya kashe shi ba kuma ba za ka samu damar kashe shi ba. Yana nufin Annabi sallallahu alaihi wa sallama ba zai baka wannan damar ba har ka je ka kashe shi. Yana fadar haka sai Usayd ibn Hudayr shi ma ɗaya daga cikin dattawan kabilar Aus kuma ƴaƴan baffanni suke da Sa'd ibn Mu'adh wato wancan mai magana na farko, sai ya miƙe tsaye sai ya ce wa Sa'd ibn Ubada kadhabta la'amrullahi lanaqtulannahu fa innaka munafiqun tujadilu 'anil munafiqin, yace na rantse da Allah wallahi sai mun kashe shi, ƙarya kake yi sai mun kashe shi, kuma kai munafiki ne kana kare munafikai. Wannan duka tasiri ne na mummunan labari ko kuma mummunan abin kuduri da munafikai suka kulla, wato kullalliyar munafikai ce anan take tasiri, gashi tana neman haddasa fitina a tsakanin sahabban Annabi sallallahu alaihi wa sallama, suna neman su dawo musu da abin da suka manta da shi na rigimar kabilanci wanda zai nuna maka hadarin munafikai a cikin al'ummar musulmi. Saboda haka yace da shi ƙarya kake yi wallahi sai mun kashe shi, ya kuma ce da shi munafiki, yana nufin aikin sa irin aikin munafikai ne, domin yana kare munafikai, wato yana kare Abdullahi ibn Ubay ibn Salul. Shi kuwa abin da ya sa Sa'd ibn Mu'adh Sa'd ibn Ubada ya faɗi abin da ya faɗa ba wai dan ya kare Abdullahi ibn Ubay ibn Salul ya faɗi haka ba, a'a shi yana ganin kaskanci ne a ce ga wani daga cikin kabilar su yayi laifi amma wata kabilar ce za ta zo ta hukunta shi, su suna zaune me ya amfanin su suna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sai ya zanto abokan hamayyar su sune za su zo su yanke hukunci akan wani ɗaya daga cikin su. Wanda ne tunzura shi yake ganin bai isa ba har ya taba wani daga cikin su, amma ba wai dan yana kare munafiki ba ko yana kare munafikai ba, kuma shi ba munafiki bane, sai dai idan mutum yayi fushi babu abin da ba zai iya faɗa ba. Wanda yake nuna maka cewa sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallama mutane ne su ma ba ma'asubai ba, mutane ne ba ma'asubai ba, suna yin daidai suna yin kuskure. Saboda haka duk wani abin da ya faru wani abu ne daga shaydan, kamar yadda Allah subhanahu wataala ya ce shaydan yana tunzura tsakaninku, inda shaytana yanzagu bainakum, shaydan yana tunzura tsakaninku, saboda haka yana kokarin ya ga ya tayar da husuma da rigingimu a tsakaninku. wannan shine abin da yayi to shine annabi sallallahu alaihi wasallam yana kan minbari yaga suna neman wato duka waɗannan kungiyoyi guda biyu ko kuma kabilu guda biyu kowa ya zaburo suna neman su kaure da fada yaki ya rincabe a tsakanin su annabi yana tsaye akan minbari sai ya dinga kwantar da kwantar musu da hankali yana cewa su yi shiru har ya samu dai kowa ya koma wajensa ya zauna akai shiru to wannan ta zo ta wuce Aisha radiyallahu ta'ala anha ta dawo da ta ci gaba da bada labarin abinda take ciki tace to a ranar ta kwana tana kuka ido abinnan hawaye bai yanke daga idanta ba kuma bata yi tozali da bacci ba tace wa bakaitu yaumi zaka la yalqauli dam'un wala aktahilu bi nawmin hawaye na bai tsagaita ba sannan idanuna bai yi tozali da bacci ba saboda damuwa sannan tace kashe gari ma haka daren gaba daya ban yi bacci ba kuma ban daina kuka ba idanuna ba su daina zubar da hawaye ba tace to ina zaune wato ina ta kuka iyaye na su ma suka zo suka zauna gaba na har ma suka ji tsoron cewa wannan kukan da nake yi kai ya zanto sanadiyar halakata wato kada ta rasa ranta ko zuciyarta ta buga a sanadiyar wannan bacin ran da take ciki gashi kwana biyu ko bacci bata yi ba banda kuka babu abin da take fama yi to suna nan suna zaune suna sun sa ta a gaba tace sai wata mata daga cikin matan Madina ita ma ta zo ta yi sallama ta nemi dama ta nemi a bata damar shigowa aka bata dama ta shigo ta zo ta zauna ita ma ta fashe da kuka ta rika taya nana Aisha kukan da take yi to suna nan zaune ga sayyidina Abubakar ga kuma mahaifiyar nana Aisha Ummu Ruman ga kuma wannan mata ga kuma ita kanta nana Aisha suna zazzaune Aisha radiyallahu anha tana kuka ita wannan mata tana taya ta kuka ga kuma iyayenta guda biyu su ma suna zaune duk abin duniya ya dame su suna cikin haka sai ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya shigo yayi sallama ya shigo ya zauna tace tunda wannan abu ya faru tsawon wata guda annabi sallallahu alaihi wasallama bai zauna inda nake ba sai wannan ranar sai a wannan ranar ne ya shigo ya zauna tace kuma wahayi ya dakata tsawon wata guda mala'ika jibrilu bai zo da sabon wahayi ba ballantana a yanke hukunci a wanke ni zanto an gane cewa ba ni da laifi tace to lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo ya zauna fatashahada yayi kalmar shahada ya bude maganarsa da shaidawa cewa babu abun bauta da gaskiya sai Allah sannan yace amma ba'du yace ya Aisha abinda yazo min na labarin ki yazo min wato na samu labarin abinda ake fada game da ke tunda abin ya faru ma'aiki sallallahu alaihi wasallama bai yi mata maganar ba bai zauna ma inda take ba ballantana ya zauna yace gashi-gashiga abinda yaji abinda ya dame shi ya dame shi kuma bai taba gaskatawa a ransa cewa abinda aka fada akan ta gaskiya bane sai dai shi annabin Allah ne baya motsawa nan da cin sai da wahayi yana jiran Allah subhanahu wataala ya saukar da lamarin sa game da ita amma shi a zuciyarsa yana da kyakkyawan yaqinin cewa irin tarbiyyar da nana Aisha radiyallahu ta'ala anha ta samu a gidansu da kuma tarbiyyar da ta samu a wajensa kuma yadda ya fahimce ta mai tsoron Allah ce ba za ta yi haka ba to amma yana jiran Allah subhanahu wataala ya saukar da al'amari daga sama da za a yi masa bayanin halin da ake ciki a wanke ta daga wannan zargi wankewa ta har abada to gashi wata guda ana cikin irin wannan mawuyacin hali duk Madina ta yi makirin babu wani musulmi mai son Allah da manzansa da yake cikin kwanciyar hankali kowa hankalinsa a tashe kowa yana cikin bakin ciki domin a samar da darasi babba a cikin wannan al'amari wanda shine darasin da muka samu daga wannan kissa kamar yadda za mu yi bayaninsa maza Allah ya ce da ita ya Aisha fa innahu qad balagani anki kaza wa kaza na samu labari game da ke ana zarginki da aikata kaza da kaza da kaza fa in kunti bari'atan fa sayubarri'uki Allah indai baki da laifi to Allah zai wanke ki indai baki da laifi to Allah zai wanke ki wa in kunti almamti bi dhanbin fastaghfirillah wa tubi ilayhi wa tubu ilayhi wa tubi ilayhi idan kuma kin san kin yi laifin nan to ki nemi gafarar Allah ki tuba zuwa gare shi fa innal abda idha atarafa bi dhanbin thumma taba taba Allahu alayhi min bawa idan yayi laifi ya yadda yayi laifi sannan ya tuba to Allah yana karbar tuban sa abinda maiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ga wannan Aisha kenan ce in dai baki da laifi to Allah zai wanke ki idan kuma kin san kin yi laifi to ki nemi gafarar Allah ki tuba zuwa gare shi domin idan bawaye wa Allah laifi sannan ya nemi gafararsa yadda ya yi laifi ya nemi gafara ya tuba to Allah zai karbi tubansa yayin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gama magararsa Aisha radiyallahu ta'ala anha sai ta ce daga lokacin sai ido na ya kafe karab da dai da ganin hawaye ko daya taji wannan magana daga Annabi sallallahu alaihi wasallam ce in kunti bari'atan fa sayubarri'uki Allah indai baki da laifi Allah zai wanke ki wannan magana sai ta kwantar mata da hankali taji wannan magana daga bakin wanda baya fadar ƙarya in ya fada ta zauna indai baki da laifi Allah zai wanke ki tace daga lokacin sai hawayen da yake zuba a ido na nemi dugo ɗaya na rasa duk gaba da ido na ya bushe ma uhissu minhu qatratan ko dugo ɗaya bana ji na hawaye a ido na daga lokacin sai ta samu karfin hali kuma yarinya ce yar kankanwa a lokacin kamar yadda muka yi ta faɗa shekarar ta ba ta 15 ba amma kuma tana da hankali tana da hankali tana da hankali ba kaɗan ba saboda sai ta ce wa mahaifinta sayyidina abubakar ajib anni rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ke ka ba wa annabi sallallahu alaihi wasallama amsar maganarsa a madadina ta ce wa mahaifinta ka ba shi ansa a madadina sayyidina abubakar ya ce wallahi ma adri ma aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahi ni ban san me zan gaya masa ba musabin da zan gaya masa ba sai Aisha ta saki ce mahaifiyarta Ummu Ruban to ki ansa a madadina ki ansa wa ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a madadina sai ita ma ta ce wallahi ma adri ma aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wallahi ni ma ban san me zan gaya masa ba sa abinda zan faɗa masa ba Aisha ta ce wa ana jariyatun hadithatus sinni la aqra'u kathiran min alquran ce ina lokacin ina yar yarinya kankanuwa ban haddace alqurani da yawa ba shi ban haddace alqurani da yawa ba sai ta ce cewa inni wallahi laqad araftu annakum sami'tum bihadha hatta istaqarra fi nufusikum wa saddaqtum bihi Aisha ta ce wallahi na san cewa kun ji wannan labari ana ta yawo da shi ana ta faɗa har ya samu gurbin zama a cikin zukatanku ko ga gaskata da abin da ake faɗa abin da yasa ta faɗa haka ganin babu wani wanda ya wanke ta Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito ya ce mata ke wankakkiya ce ba ki da laifi ba kuma yasa a kamo waɗanda suka yi mata ƙazafin ya musu hukunci ba bai yi ba to ballantana kuma sauran sahabbai waɗanda ba sa wucewa su yi gaban kansu sai abinda suka ga Allah da manzansa sun yi Allah ya musu wannan tarbiyar ya ayyuhallazina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli tunda manzan Allah bai ce komai akai ba bai fito yayi shela ya wanke da Aisha ba ya kamo mutanen da ya musu hukunci to babu kuma wanda zai yi karfin hali yace shi zai fito yayi hukunci akan wannan lamari ballantana sayyidina Abubakar wanda kafar manzo Allah kafarsa inda annabi ya sa kafarsa ne yake sa kafarsa duk abinda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa to shi yana kansa duk abinda bai ce ba baya yi saboda haka ta ga cewa kowa ya ja bakinsa ya yi gum ana ta kallanta tana ta kuke-kuke ba dare ba rana sai take cewa to ni ina fahimtar cewa lalle labarin nan da yake yawo ya samu gurbin zama a zukatanku kuma kun gaskata da abin da ake faɗa fa in qultu lakum inni bari'a wallahu ya'lamu anni bari'a la tusaddiquni bidhalika idan na fito na ce muku ban yi ba ba ni da laifi kuma Allah ya san ba ni da laifin ba za ku gaskata ni ba saboda ni ake tuhuma wanda ake tuhuma ba zai zama shaida ga kansa ba an zo ka gaban alƙali a ce ina shaidar ka kace ni ne shaidar kaina da kaina ka san ba zai yiwu ba saboda haka tace idan ni na san ban yi laifi ba kuma Allah ya san ban yi laifi ba amma in na ce muku ban yi laifi ba ba za ku gaskata ni ba wala in i'taraftu lakum bi amrin wallahu ya'lamu anni bari'atun la tusaddiqunani amma idan na fito nayi ikrari na ce nayi Allah ya san kuma ban yi ba ku kuma yadda za ku saboda me saboda al-i'tirafu al-iqraru sayyidul adilla duk sanda ake tuhumar mutum da laifi ya fito gaban jama'a ya ce yayi to ai shikenan magana ta kare ba buƙatar war ce duk wasu wata magana kuma daban tunda har ya fito da hankalinsa ya fito ba wai yana hauka ba ko tilasta shi ko wani abu ya ce shi yayi laifin da shikenan za a gaskata shi saboda haka tace kuma in na fito na ce na yi Allah kuma ya san ban yi ba ko kuma za ku gaskata ni sai ta ce wa inni wallahi ma ajidu li wa lakum mathalan illa kama qala abu yusuf fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun ta ce ni ranar tsaye da Allah ba wani misali da zan iya samu na tsakani na da ku sai abinda baban yusufu ya faɗa lokacin ta ce sai ta manta ma da sunan yaqubu din Yaqub sunan annabi baban annabi Yusuf sai ta manta sunan saboda tana cikin wani yanayi sai ta ce baban Yusuf maganar da ya faɗa cewa fa sabrun jamil abinda zan yi shine hakuri mai kyau hakuri na gari wallahu almusta'anu ala ma tasifun Allah shine abin neman taimako game da abinda kuke sifantawa wannan tace ansar da ta bayar bayan ta nemi sayyidina Abubakar mahaifinta ya bada ansa ya ce bai da abin faɗa mahaifiyarta ta ce ba ta da abin faɗa to kun ji ita abin da ta faɗa wannan magana idan ba dan ta ce muku ita yarinya ce kankanuwa ba sai a ce wannan maganar babban mace ce magana wata wata malama ce babba da ta yi shekaru take cewa to daga lokacin kawai sai na juya akwai shimfiɗar da take kwance akai sai ta koma ta kwanta sai ta kyale su Aisha ta ci gaba da cewa wallahi a lokacin na san ba ni da laifi kuma na san cewa Allah subhanahu wataala zai yi wanke ni zai saukar zai samar da hanyar da za ta wanke ni sai dai ta ce wallahi na rantse da Allah ba na zaton cewa a kaina ni Allah zai saukar da wahayi a rika karantawa saboda ni take cewa wala sha'ani kana ahqara fi nafsi min an yatakallama Allah azza wa jalla fi amri yutla fi amri yutla wala sha'ani kana ahqara fi nafsi min an yatakallama Allah azza wa jalla fi amri yutla take cewa wallahi ni a jinda nake ji na yi tsararo a ce Allah subhanahu wataala yayi magana ya saukar da alqur'ani a kaina a ci gaba da karanta ayoyin saboda duba wannan tawalu duk irin matsayin da take da shi a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba ta dauki kanta komai ba ci ita wallahi ta san Allah zai wanke ta amma ba ta taba kawo a ranta cewa wai ayoyi ne za a saukar Allah yayi magana a kanta ayoyin da za a rika karanta su alkiyama ta tashi ba ta taba kawo wannan ba me take zato ta ce walakinni kuntu artu an yara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama fi fin naumi ru'ya yubarri'una Allahu biha abinda nake sa tsammani shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwanta bacci Allah ya nuna masa mafarki a mafarki ya gane cewa ba ni da laifi ita duk tsammaninta kenan amma bata taba kawowa akan cita wai Allah zai aika mala'ika daga jibril da jibril min fawqi sab'i samawat da zancen sa wanda za a sa alqur'ani ana karanta saboda ita ba taba kawo wannan aranta ba فوالله ما رام رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسه ولا خرج من اهل البيت احد حتى انزل الله عز وجل على نبيه
الله اكبر
تكي تشا والله النبي صلى الله عليه وسلم بي بر wannan majalisar ba inda yake zaune kuma ba ɗaya da yake zaune a wannan gidan da ya fita daga inda yake kowa yana halarce waɗannan mutane da aka ambata ita da wannan mata da ta shigo da mahaifinta a sayyidina abubakar da mahaifiyarta a ummu ruman ga kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam yana zaune to duk suna zaune a gurin ita kuma ta koma ta kwanta bayan abinda ta fada ta ce to annabi bai bar wannan guri ba sai gashi Allah ya saukar masa da wahayi fa akhadahu ma kana ya'khudhuhu min al-buraha irin gumin da yake saukan masa kamar mai zazzabi idan za a yi masa wahayi sai gashi ya kama sa ana cikin ana tsaka da sanyi lokacin sanyi wannan abin yake faruwa ana tsaka da sanyi amma sai suka ga jikin annabi sallallahu alaihi wasallam yana tagumi yana tagumi yana tagumi sace gumi haka yake rika zuba a jikin sa yanta haddaru minhu mithlul jubal kamar lu'lu'u haka yake fado gumi sai yake min al'aratu fil yawmi shat ana tsaka da sanyi amma yana tagumi min thiqal alqawl alladhi unzila alayhi saboda nauyin wahayin da aka yi masa to dama haka ubangiji subhanahu wataala yake masa wahayi inna sanulqi alayka qawlan thaqila saki za mu saukar maka da magana mai nauyi annabi sallallahu alaihi wasallam in yana in ana masa wahayi to haka wahayi yake zuwa masa da nauyi tarana Anas ibn Malik yake cewa yana zaune kafar annabi sallallahu alaihi wasallam tana kan cinyarsa sai aka fara yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wahayi Anas yace sai naji kamar kashi na ya tsage saboda nauyi to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake karbar wahayi falamma surriya an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yadhhak yayin da aka kwarenge bayan an gama yi masa wahayi sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam yana dariya lalle wahayi ya sauka da abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake fatan ya ji da wanke masa masoyiyarsa sai gashi yana dariya tace farkon kalma da ya furta a lokacin shine sai ya ce abshiri ya Aisha albishirinki ya Aisha albishirinki ya Aisha amma Allahu faqad barra'aki Allah ya wanke ki a lokacin sai ta ƙara jin wani ƙarfi ya zo mata san mutumin da yake cikin matsala kuma matsalar nan ta zo ta kau to wani ƙarfi zai ji na musamman wanda kamar bai taɓa jin irinsa ba dadda ta bi ta zabge banda kuka ba abin da take ba za ka kawo maganar cin abinci ba daman kuma daga rashin lafiyar ta tashi rashin lafiyarsa ta karu sai annabi ya ce abshiri ya Aisha amma Allahu faqad barra'aki Allah dai ya wanke ki sai mahaifiyarta ummu ruman ta ce to Aisha sai ki tashi ki je ki gaishe da manzo Allah ki masa godiya sai wata shagwaba ta zo mata ta ce wala ahmadu illa Allah ba wanda zan gode wa sai Allah to wannan magana ce ta shagwaba kamar yaro ne yana tabin mahaifiyarsa ta bashi abu yayi kukan yayi tirjiyar yayi haure-hauren yayi duk abin da zai yi har ya gaji sai ta ce zo ka karba to shi kuma a lokacin wata shagwaba sai yana jan shi yana fiffisgewa wai shi ya yi fushi to kuma ba wani fushi ba ne shagwaba ce haka Ibnul Jauzi ya ce wannan shagwaba ce ta masoyi ga masoyiyarsa kuma tana da tabbacin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai fushi da ita ba ya san irin abin da ta shiga ciki shi ma kuma ya shiga cikin wannan tace ni ba zan gode masa ba Allah zan godewa domin shine ya wanke ni ma'ana duk zaman nan da aka yi tsawon wata daya ai ba wanda ya wanke ni sace sahuwal ladzi anzala bara'ati shi ya wanke ni shine tace sai Allah ya saukar da waɗannan ayoyin innal ladzina ja'u bil ifki usbatun minkum sace 10 ayatin ayoyi 20 ayoyi 10 wato zuwa ayata 21 فأنزل الله عز وجل هؤلاء الآيات براءتي الله يسوكر دا ودنن آيوين دان سو زنتو براءتا واتو زنتو سون وانكي ني داغا زارغين دا منافقي سوكا كوزا كاريان دا سوكا يادا اغارين مدينة عائشة تتيغبا دا بحضر لابارن تتي ابو بكر رضي الله تعالى عنه وكان ينفق على مصطح idan ba a manta ba a cikin labarin akwai ummu mista wacce daga bakinta ne da Aisha ta fara jin labarin abin da yake faruwa kuma danta mistahu yana daga cikin waɗanda suka rika yada labarin suna duk inda suka zauna a majalisa suna cewa kun ji labarin da ake ta faɗa kaza 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 to mistahu din nan kamar da muka ce yana dangantaka da sayyidina Abubakar kaga yana dangantaka da nana Aisha saboda kakarsa khala take wato inna take ga sayyidina Abubakar kakarsa inna sayyidina Abubakar ce saboda kaga yana dangantaka da sayyidina Abubakar to sayyidina Abubakar kuma shi yake daukar nauyin cin sa da shan sa da abin nan da ake ba shi yake rike da gidansa ba sayyidina Abubakar shi yake aika masa abincin da zai ci da iyalansa sai kuma gashi yanzu wani abu ya zo ya faru akan yar sayyidina Abubakar kuma matar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama sai kuma gashi ya same shi cikin waɗanda maimakon ya zanto shi dan uwa ne da makusanci wanda zai rika bawa kariya ga yar uwarsa sai ya zanto cikin waɗanda suka rika yada labarin sayyidina Abubakar sai ya fishi ya ce wallahi la unfiqu alaihi shay'an abadan ba'da alladhi qala li aisha wallahi bayan wannan abin da yayi wa Aisha bazan ƙara kashe masa kokwabo ba zan ƙara bashi kuɗi na bazan ƙara bashi abinci na ba yayi rantsuwa ran take sai Allah ya kuma saukar da aya ta 22 wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ati an yu'tu ulil qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan ayar cewa masu hali da wadata kada su yi rantsuwar kin bayar da abin da Allah ya hore musu ga makusanta da mabukata da waɗanda suka yi hijira saboda Allah kasirantsuwar kin basu abin da yake Allah ya basu wal ya'fu su yi musu afuwa wal yasfahu su kauda kai su manta da abin da ya wuce ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kuma ba ku san Allah ya gafarta muku ne kuna san Allah ya gafarta muku to ku gafarta wa kuma waɗanda suka yi muku laifi wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jin kai daga nan sai sayyidina Abubakar ya ce wallahi inni la uhibbu an yaghfira Allahu li ima ina san Allah ya gafarta mun faraja'a ila mistahin nafaqa sai ya koma ya ci gaba da bashi abin da ya saba bashi na abinci allati kana yunfiqu alaihi ci gaba da bashi wa qala la anzi'uha minhu abadan ce har abada kuma zan dakatar da bashi ba to wannan ita ce kissar da nana Aisha ta bayar Aisha ta ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama sa'ala zainab bint jahsh zaujan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama kamar yadda muka faɗa a baya cewa Zainab bint Jahsh ita ce cikin matan Annabi sallallahu alaihi wasallam wacce ta fi gasa da sayyidatuna Aisha tana alfahari da cewa ita daga sama Allah ya daura aurenta kuma ita ma ba Qurayshiya ce cikakkiya saboda haka ita ce suke tsama da sayyidatuna da Aisha na zaman gidan miji to Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya tambaye ita Zainab yace mai ta sani game da Aisha mai take mai za ta fada game da ita tace ya rasulullahi ahmi sam'i wa basari wallahi ma alimtu illa khairan yace ya rasulullahi na kare ji na da gani na na tsare ji na da gani na bazan ji abinda ba ni da tabbas akan sa ba bazan faɗi abinda ba ni da tabbas a gansa ba yar tarantsi da Allah tace ni ban da alkhairi ban san komai game da nana Aisha Allah ya tsare ta ya kare ta wannan kishin bai kwashe ta ba duk da yar uwarta Hamnatu tana cikin waɗanda suka karɓi yaɗa labarin ita kuma tana ganin kamar tana taimakawa irin wata ne kishi abin ya rutsa da ita amma ita sai ta ce wallahi bata je ba bata gani ba abinda ta sani shine alkhairi game da nana Aisha Aisha ta ce wa hiya allati kanat tusamini min azwajin nabiy sallallahu alaihi wasallam fa asamahu Allahu bil wara'i ita ce wacce take wato gasa da ni take kafada da ni cikin matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma saboda tsantseni da take da shi Allah sai ya kare ta wa tafiqat ukhtaha Hamnatu bintu Jahsh tuharibu laha amma yar uwarta Hamnatu sai ta fita na mata yaki fa halakat fi man halaka ta halaka cikin wadanda suka halaka da cewa an mata haddi kamar yadda za mu yi bayani a wannan abu ya zo ya wuce Zuhri yace fa hadha man taha ilaihi ilaina min amri haula'i rahat wannan shine karshen abinda muka samu na labarin abinda ya faru na waɗannan mutane da Allah ya ce innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum waɗanda suka zo da wannan kagen da wannan kagaggiyar ƙaryar Allah ya ce jama'a ne daga cikin ku wannan ita ce riwayar ahlus sunna ita ce ruwaya da ta zo a cikin sahihaini sauran ruwaya da sauran littattafan sunna kamar da Zuhri ya ruwaito ta ta ce kuma sahihiyar ruwaya wacce take nuna matsayin nana Aisha radiyallahu ta'ala anha take nuna mana tsarkinta take nuna mana bara'atta cewa ita mace ce wankakkiya ta kubuta daga abin da aka danganta mata na kagaggiyar ƙarya kuma wannan take nuna matsayinta a gurin Annabi sallallahu alaihi wasallam bal matsayinta a gurin Allah subhanahu wataala sai dai wannan babban matsayi da Allah subhanahu wataala ya ba wa nana Aisha haraki karanta waɗannan ayoyi a cikin alqur'ani kuma ba za a daina karanta su ba har Allah subhanahu wataala ya dauke wannan alqur'ani daga bayan ƙasa kuma a ciki Allah subhanahu wataala ya wanke nana Aisha ya ja kunnen duka wani wanda yayi yayi wato ya bada gudunmawa wajen yada wannan labarin kuma Allah ya faɗi babban narko da ba ta faɗa irin sa ba ga waɗanda suka kagi ƙarya irin wannan suka dangantawa mace mai tsarki kamar nana Aisha radiyallahu ta'ala anha wannan matsayi babba da ummul mu'minina Aisha radiyallahu ta'ala anha ta samu bai yi wa mabiya addinin Shi'a dadi ba bai musu dadi ba saboda haka sai suka tafi suna inkarin wannan kissa cewa duk ƙarya ne ma ba haka ba ta faru ba suka ce ita wasu suka ce wannan ayoyi sun sauka ne dan su wanke mariyatul qibtiyya mariyatul qibtiyya ake wankewa daga wannan daga ƙaryan yadda aka yi mata kuma wane ne ya mata ƙagen suka ce Aisha haka sun juye labarin ita da aka yi wa ƙage su mai da ita ce ta yi ƙagen duk da cewa fa ga shi ayar fa ɓaro-ɓaro cewa ta innal ladhina ja'u bil ifki usbatun minkum la tahsabuhu sharran lakum bal huwa khairun lakum sai ta ce wallazi tawalla kibarahu min wallazi mace ce ko namiji ne
namiji
to ba su ce Aisha ce suka ce wai Aisha ita radiyallahu ta'ala anha ita ce ta yi wa mariyatul qibtiyya kagi Allah ya saukar da wannan ayar ya wanke ta daga cikin waɗanda suka yi shakkar waɗannan cikin malaman Shi'a akwai wani da ake kira Ja'far ibn Murtada al-Husaini al-Amili mutumin Lebanon ne har littafi ya rubuta musamman dungurungum yayi littafi saboda ya tabbatar da cewa labarin da muka karanta dinan ƙarya ne ya kawo wancan labari na cewa Aisha ita ce mai kagen ba ita aka yi ba ya rubuta littafi su kutub da guda ya sa masa suna hadithul ifki saboda kai ƙaryata wannan riwaya daga cikin su akwai wani da ake ce masa Hashim ma'ruf al-Hasani shi ma haka yazo yayi littafi siratul a'immatil 12 sirar limamai su 12 a ciki shi ma ya ƙaryata wannan labarin tare da cewa wasu manya daga cikin malaman Shi'a sun tabbatar da cewa Allah ya wanke na Aisha wasu daga cikin limaman su sun tabbatar da cewa Allah ya wanke ta kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi ma waɗanda suka yi mata kazafi bulala har ma suna kafa hujja da wannan hadisin da Az-Zuhri ya karwaito daga malaman sa daga Nana Aisha akan cewa daman akwai kullalliyar kiyayya tsakanin Sayyidina Ali da Nana Aisha tunda can in a can baya idan ba a tumanta ba inda Annabi yake tambaye Sayyidina Ali shawara yake cewa Allah bai matsa maka ba kuma mata suna nan da yawa suka ce suna dauko wannan gabar sai saboda haka ko can daman ba sa ga miciji to saboda daga cikin malaman Shi'a da suka tabbatar da cewa Allah ya wanke na Aisha akwai Al-Mufid Muhammad ibn Muhammad An-Nu'man Al-Ukburi ɗaya ne daga cikin manyan malaman su ɗaya ne daga cikin manyan malaman su ya rasu shekara 413 bayan hijira shine wanda yake cewa ma akwai wato wasiƙa da suka rika yi tsakanin sa da mahadin sa da yake boye yana rubuta masa wasiƙa shi ma yana rubuta masa wasiƙa kaga kenan ba karamin mutum bane a cikin tafiyar to yana da littafi Al-Jabal ko An-Nusratu fi Harbi Al-Basra An-Nusra fi Harbi Al-Basra wanda an buga shi a Qum a shafi 219 a ciki ya tabbatar da wannan akwai At-Tusi wanda suke yi wa kirari da Sheikh Al-Ta'ifa Sheikh Al-Ta'ifa shi Al-Mufid din sai ya rubuce da yawa ya rubuta littafai su 200 da akan Shi'a kan addinin Shi'a akwai At-Tusi wanda suke wa laqabi da Sheikh Al-Ta'ifa Abu Ja'far Muhammad ibn al-Hasan At-Tufi wanda ya rasu shekara 460 karni na 5 yana ɗaya daga cikin waɗanda suka rubuta littafai biyu cikin manya-manyan littafan da suka fi kowane littafi daraja a addinin Shi'a shine mai littafin Tahzibul Ahkam da littafin Al-Istibsar littafai guda hudu wanda su ne kamar Al-Kutubus Sitta a wajenmu muna da Al-Kutubus Sitta da muke ji da su Bukhari da Muslim da Abu Dawud da Tirmidhi da Nasa'i da Ibn Majah to su ma akwai littafai guda hudu a gurinsu babu yasu suna ganin addinin Shi'a kusan duk ya tattara a cikinsu akwai littafin Al-Kafi na Al-Kulaini da shi wannan malami yana littafai biyu Tahzibul Ahkam yana da kuma Al-Istibsar sana da littafin Man La Yahduruhu Al-Faqih wannan littafai guda hudu su ne umda a cikinsu to shi kansa Tusi a cikin littafin sa Talkhisu Shafi wanda shi kuma a shafi na 468 shi ma ya tabbatar da cewa Allah ya wanke na Aisha radiyallahu ta'ala anha haka na At-Tusturi Hasan ibn Asadallah ibn Isma'il al-Kadhimi wanda ya rasu shekara ta 1298 shi ma yana da wani littafi As-Sawarimul Muhriqa fi Naqd As-Sawa'iq Al-Muhriqa shi ma a ciki ya tabbatar da wannan littafin nashi an buga shi a Iran shekara ta 1363 hijiriya wato wajen 1943 sunan littafin da littafin sa Ihqaqul Haqq shi ma wanda aka buga a Najf shi ma a shafi na 284 haka nan Shirazi Sadruddin Ali Khan shi ma ɗaya daga cikin malaman su ne yana da littafi Ad-Darajatur Rafi'a fi Tabaqati Shi'a wanda shi ma an buga shi a qum shi ma ya tabbatar da cewa Allah ya wanke na Aisha shafi na 25 al-Musawi Abdul Hussein littafi al-Murajaat yana da littafi al-Fusul al-Muhimma shafi na 156 shi ma ya tabbatar da haka bal ma ibnu abi al-hadid ibnu abi al-hadid mai littafin sharh nahj al-balagha sunan shi Abdul Hamid ibn Hibat Allah dai ne daga cikin manyan malaman mu'tazila kuma yana da wato matsayi sosai a gurin ibn al-alqami wannan wato mugun wazirin da aka hada baki da shi da Shi'a aka cinye kasar musulmi aka bawa tatar dama suka auka wa kasar musulmi suka cinye bagadaza a shekara ta 956 shekarar da ya rasu shi ibn abul hadid to ko shi kansa ya tabbatar da bara'ar Aisha radiyallahu ta'ala anha yana cewa wannan al'amari ne ma mutawatiri abu ne da yazo da labari ne da yazo da gangan ku kuma yace ma'lumun ne fi dini bid darura dole ne kowa ya san da wannan labarin kuma duk wanda yayi inkarin sa yayi inkarin daruri kamar kai inkarin sallah da azumi da zakkani haka yake cewa bal ma yayi nassi a cikin littafin sa sharh nahj al balagha jalladi na 9 shafi na 119 a shafi na 191 yake cewa wa quzifat aisha fi ayami rasulillahi sallallahu alaihi wasallam bi safwan ibn al mu'attil mu'attal as-sulabi ta anyi wa aisha qazafi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama tare da safwan ibn al mu'attal as-sulabi yace wal qissatu mashhura qissa ce shahararriya fa anzala Allahu bara'ataha fi qur'anin yutla wa yunqalu Allah ya saukar da kubutatta daga wannan kagen da aka yi mata a alqur'ani da ake karanta shi kuma ake nakaltar sa wajulida qazifuha alhadda kuma aka yi wato aka yi haddi ga waɗanda suka yi mata kasafi abin mamaki wajen ƙaryata wannan kissa da wasu daga cikin mabiya addinin Shi'a suka yi ba dan komai ba saboda kada su tabbatar da falala ga Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha kuma saboda su ci gaba da zarginta da abin da Allah ya wanke ta sai suka dogara da ruwayar da bata inganta ba a cikin littattafan malaman sunna suka ruwaito dukkan wani abin da aka ruwaito amma suka yi bayani wanda ya inganta wanda bai inganta ba a dauki wanda ya inganta a jefar da wanda bai inganta ba to akwai ruwayar da ta zo a cikin wasu daga cikin littattafan sunna wanda malaman sunna suka ce bata inganta ba sai suka dauke ta dan su rushe wacce ta inganta ga wanda malaman sunna suka inganta sai suka dauko wanda malaman sunna basu inganta ba dan su rushe wacce malaman sunna suka inganta wanda wannan shine daman da abin su in kaga sun shiga littafan sunna so suke su dauko wata shubha sai to kuma gashi kun ruwaito kaza koda kuwa malaman sunnan sun yi bayanin cewa ruwaya bata inganta ba koda akwai wata ruwaya daga cikin littafan sunna wacce take nuna cewa ga gaskiyar yadda take to sai su rufe ido su dauko wanda bata inganta ba wanda insha Allah a karatunmu na gobe za mu ambaci kissar kamar yadda ta zo cikin musnadar hakim wanda ake cewa ita ce a ciki aka gane cewa Nana Aisha ita ce ta yi kage kuma mariyatul qibtiyya aka yi wa kagen kuma ita ce aya ta sauka tana wankewa za mu ji wacce ruwaya ce kuma za mu ji dalilin su na yin wannan kage da irin karakaren da suka kawo insha Allah a karatunmu na gaba abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh